وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو كان وتقوم جوسا ذو القعدة شكرا تدبو ليد تري هدود تلاتين دا هدو هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوا مدينة وند شيني داتي دشاشدا جوتا ترى شكرا تدبو بيو دا قومشا أكو الإساف توراوا يوزا متاشي إن مكتسيا cikin tafsirin suratul ma'ida aya ta 90 daidai zamu tashi karatun mu na karshe mun tsaya ne aya ta 89 fadin Allah madaukin sarki la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum wanda yau shine darasi na 16 insha Allah arama bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
دا لوكاتين جاهلية سو لارباوا سنكسن تشسنا دا العادة تا ينشاشا دا كما بو تقومكا دا ين أمباني دا قولي wajen ainihin wato yin kamar kace caca ko gwada wani abu a ga waye zai ci ko akwai sa'a ko babu sa'a. To duk wannan ayyuka ne na kazanta dakki wanda shari'ar Allah bata yadda da su ba. To shine Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ku sani cewa da giya da caca da bautar gumaka da wannan abinda ake sawa a ruwa kore da ake amfani da su a rubuta wani abu a dora su dan a ga waye mai sa'a ko waye bai da sa'a ko waye mai nasara ko waye bai da nasara. Wannan rijisun khabith mustakbir abu ne wanda yake mummuna abin ki abin kyama cikin aikin shedan. Fajtanibuhu ku nisanci wannan munanan ayyuka la'allakum tuflihun dan yin haka shine zai sa ku samu rabauta da dacewa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Kamar wannan aya tana hana mu ne aikata waɗannan ayyuka a ciki zamu fahimci haramcin caca. Yanzu din caca ta canja riga ba irin wacce ake yin ta da ta kauyanci ba, yanzu akwai caca da ake ta zamani wanda da yawan mutane kamar kai ka ce wato sun fahimci addini suna kuma kan da'awar addini din amma kuma a'a yanzu kamfanonin wayoyin yawa-yawan suna caca da yawa suna caca kuma mutanen mu suna zuwa suna yi wannan canki-canki da za a sa a ce ka tura kaza za a dauki naira 100 in kai zaka ci kaza zaka ci mota zaka ci wane ne duk caca ne. Ko in kai za a turo maka recharge card na 20,000 ko na 30,000 ko na kullun ko za a baka kujera zuwa Ingila ko zaka tafi kallon bal kaza ko waye ga sunan dai kala kala caca ko mutane suna nan suna yi. To Allah ya ce rijisun min amali shaytan irin wadannan abubuwa kazanta ne datti ne daga cikin ayyuka na shaydan ku ne sance su ku daina yin caca. Almaisir da wanda ake zuwa a kafa kattigi ya zo ya zauna ana yi da karta shi ma duk ana yi da ma wadanda masu kuɗi suke yi da dawaki gashi nan dai kala kala wanda zamani ya zo da shi. Akwai cacan da ma ba a yinta anan sai an je America sai an je Ingila akwai wurin da ake haduwa a hadu da manya-manyan masu kuɗi duk wanda yake don ne shi to a can za a hadu akwai wanda da dokin da zai yi wannan chachar ya biya mai kuɗin jirgi aka haye jirgi musamman saboda dokin da zai je hawa Ingila aka ka duba abun mamaki a saka doki a cikin jirgi duk wannan matattakalan haye ce tsaf yi da bizarsa da komai aka shigar da shi subhanallah to Allah ya sauke wannan asalin sa aikin shedan ne shi yasa daga ayar gaba yace inna ma yuridu shaytanu na mala
inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddahum
na'am
wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddahum an
nan gurin aya da ta gabata a cikin hana-hanan da Ubangiji madaukin sarki yayi akwai hana shan giya wanda ba ta da bukatar wani dogon sharhi da bayani ko waya san giya manzo Allah ya ce al-khamru ma khamara al-aqla abinda ake nufi da giya duk abinda idan an sha shi yana bugarwa shine giya ko shalisho ne ka sha sai bugar da ka ya zama giya fura da nono ka sha mai tsami ta bugar da kai ka fara tsalle ta zama giya an fahimci wannan ko wiwi ka sha ta bugar da kai ta zama giya kuma ana yin giya ne da abubuwa da yawa wanda kuma yanzu zamani shi ma yasa an caccanja ta nau'i kala-kala da muna yara mu yadda muka san giya kacuwar kwalba ce kwalbar giya ta fi kowace girma amma yanzu ina akwai giyar da bata wuce biran ka ba kamar biro ma take inda kaga biro haka za a binci ne kan kuran a tsotse ta shikenan sai biyan bukata ta tsalle akwai giya ta minti akwai giya ta chocolate akwai giya yanda ka san irin ina wannan kwalin pipe alive din nan duk akwai su da karamin da babban duk akwai giya irin wannan sunan nake kala-kala ana sarrafa su ta hanyoyi da dama suna kuma bugarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a riwayar Bukhari yake cewa wata ran ya hau kan munbari yana cewa amma ba'du ayyuhan nas innahu nazala tahrimul khamri bayan haka ya ku mutane lalle haramcin shan giya fa ya sauka wa hiya min khamsatin giya kuma ana yinta ne tun a wancan lokaci daga abubuwa guda biyar min al-inabi wat-tamri wal-asali wal-hintati wash-sha'iri wal-khamru ma khamara al-aql manzo Allah ya ce ana yin giya da inabi ana yin giya da dabino ana yin giya da zuma ma akwai giyar da ake yinta da zuma da wacce ake yinta da alkama manzo Allah ya ce dai a takeice dai giya shine duk abin da ya bugar da hankali Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisin manzo Allah ya faɗa a wata riwaya da Abdullahi dan Umar ya rawaito riwayar Bukhari man shariba al-khamra fi dunya thumma lam yatub minha haramaha Allah ko harrimaha fi al-akhirah duk wanda ya sha giya a duniya kuma bai tuba daga shan giyar ba a duniya har ya mutu to insha Allah a lahira bai zai sha ta gidan aljanna ba dan a aljanna akwai giya to kenan kaga ba zai shiga aljanna ya sha giyar ba ko in ya shiga ma ba zai sha ba riwayoyi da yawa sun zo da suke magana akan haramcin shan giya jama'a giya haramun ne kuma sayar da ita haramun ne bayar da gidajen haya ga masu sai da giya shi ma haramun ne, kuma gwamnatin da duk ta goyi bayan shan giya da sayar da giya ita ma ta aikata haramu, kuma Allah zai kwashi albarka a cikin tsarin mulkinta. So abin da yafi kyau shine ai kokari a haramta shan giya din nan kamar yadda Allah ya haramta ta, dan bin dokan Allah shine daidai. Kar a zo ai ta fada, ai ta fada akan a shakar a daina shan kwaya, ana ta fada da masu magani a daina sai da kwaya. Wannan yana da kyau a yaki masu magani akan sai da kwayoyi da suke, dan yawan kwayar da ake kawo ta garin nan masu magani yawanci suke kawo ta. To yana da kyau kuma gwamnati ta juya akalarta a ji tana fada da masu sai da giya kuma. To me bambancin? Akwai bambanci? Mai shan kwaya ya zama mahaukaci ko ya bugar da hankalinsa, mai shan giya ma daidai, dan juma ne da dan jummai. Arnan da suke sai da giya a sabon gari, waɗannan arnan maƙiya Allah, su ma ya kamata gwamnati ta je ta bi ta kansu, su daina kawo giya garin musulmi. Kano garin musulmi ne, su tafi can ana cele Enugu da Akure da Inani, can garin su sai wa mutane giya, ko ba haka bane ba? So yana da kyau mutane, ya akai ne kai? To a taba mana amta a sha giya kuma a ce sayar da ita halal bane ba? Eh, to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghda. Na'am. To ku canja layin mana. Lallai shedan yana nufin ya afkar da gaba ne a tsakaninku da kiyayya akan shan giya da kuke yi da kuma caca. Wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Kuma yana nufin ya hana ku ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wa anis salati, kuma ya hana ku yin sallah kamar yadda ya kamata. Fahal antum muntahun, wannan fahal antum muntahun tana nufin jama'a ku hanu, jama'a ku daina, yani intahu, wannan istifham ne ma'anahu amrun, tambaya ne amma ma'anar ta umarni ne, kamar da Allah yake cewa fahal antum shakirun a cikin suratul anbiya, ku yi wa Allah godiya kenan. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. للي شدينا سوني سنيامكو العداوة في الخمر. إذا كن شاجيا سيكو تقع بعد جونا. أكتشي مشا يجيا إذا سك شاسك وشي سي سفارة فاداكوما. سي أدوكي قلبا. قلبا دي شايك وشي سي كان نوانسا دي إتا. شيما هكا. Sai ya kan ɗan uwansa. Wannan abu ya ma faru tun a lokacin musulunci a Madina. Wani mutumin Madina da ya sha giya lokacin ba a haramta shan giya ba, ya samu kan Sa'd bin Abi Waqqas da irin muƙamuƙin raƙumin nan kashi irin na haƙori ɗin nan, in an yanka dabba ba akwai inda haƙorinta yake ba? Za ku ga yana nan, yana da tsini, yana da kaifi. Wallahi mallam mutumin nan, mutumin Madina ya sha giya ya koshi nak, ya samu kan wannan bawan Allah Sa'd bin Abi Waqqas, ya tafka masa wannan kashi, ya fasa masa kai. Kaga al'adawatu wal baghda kenan. Haka ita ma caca, mutum zai zo ya caca da kai, ya cinye kudinka, ya cinye motarka, ya cinye gidanka, ya cinye komai, daga baya ka zo kana faɗa da shi, kana gaba da shi saboda ya cace ka, ya cace ka, ya caje ka, ka zama maslubul ahli wal mali, baka da iyali, baka da dukiya gaba ɗaya, sai ku ta gaba. Shan giyan nan lokacin da ba a haramta shan giya ba, idan ba ku manta ba, a lokacin sahabbai Hamza dan uwan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hamza ibn Abdul Muttalib wata rana ya samu raƙuman Ali ibn Abi Talib manya manyan raƙuma da yaje ya faffasa su ya kashe su gaba ɗaya yanka su haka kurin ya sha giya ya koshi Ali ibn Abi Talib ya zo ya kawo ƙara gurin manzon Allah ya ce ya Rasulullah ga abin da babbanka ya min ya zo raƙuma na da nake gadara da su ina ji da su babbar dukiyata gaba ɗaya ya kashe su ya yayyanka su ya fide ma haka kawai manzo Allah ya ce yanzu abinda Hamza yake kenan ce eh ƙware wa annabi ya je samu Hamza yana masa magana ya ce kai ya zaka yi haka Hamza ya sha giya ya koshi a lokacin ya daga kansa yana kallon annabi haka irin yadda yan giya suke yana nuna annabi ya ce kai da waye waye dinka duk babayin babana bane ku annabi ya ga abin ya girmama giya kenan an sha giya an nanaka to shi yasa sayyidina Umar aka ce ya dade yana shiga damuwa na Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah wannan matsalar giyar matsalar giyar nan ya Allah ka fitar mana da wani hukunci akan harkar giyar nan ya Allah mu huta ya Allah to shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayani akan abin da ya shafi wannan lamari na wato na giya da haramcinta tana da hadari malam ba karamin hadari ba so giya haramun ne kuma tana sabbaba kiyayya da gaba a tsakanin mutane haka kuma ita ma caca tana hana kuma ambaton Allah tana hana kuma sallah fa la antum muntahun kuhanu wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah wahdaru ku kiyaye al-maharim wal manahi abubuwan da aka haramta muku da wanda aka hana ku fa in tawallaytum idan kuka juya baya fa alamu ku sani annama ala rasulina al-balagul mubin lalle dai abin da ke kan manzon mu shine al-balagu ya isar da sako al-mubin mabayyani ku bi sakon ubangiji tabaaraka wa ta'ala kada ku saba masa kamar yadda annabi ya zo ya muku bayani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce cewa kullu muskirin haram dukkan wani abu da yake bugarwa haram ne ba wai sai ruwan giya ba ba sai ruwan giya ba masu zuwa su sha sholisho masu zuwa su sha ruwan kwata akwai masu shan kwata su bugu a samu karkashin kwata ina irin yashin kasan kwata din nan ba ina gaya muku ne dan ku je ku sha ba ina gaya muku ne dan ku nisanci abu in an yashe kwata ba akwai yashi ba to yan shaye shaye shi suke zuwa su diba sai su sa akan hancin sa haka sai su rinka shaka in suka shaka sai ya bugar akwai masu zuwa kan shadda masai kuma shaddan masai din ma irin tsohuwa tsuguna ka jefa din nan wanda take da abubuwa a cikin ta da tsutsotsi wanda in ka leka ba ga komai ba sai tsutsa to idan abar ta buga musu sai su mutum ya je yana so ya bugu sai ya je kafa kansa kunun a kanta ya zuka ya shaka sai ya fara buguwa sai miƙe tukunna tana bala'in bugarwa ga sunan dai abubuwa da mutane suke da masu shan shalisho da masu shan benelin da masu shan totolin da masu shan wane ne gashi yanzu har mata ma har mata akwai yan shaye-shaye har mata yara yan mata akwai yan shaye-shaye su ma group din su ne in ma baki ma fara shaye-shaye ke ma karamar yar iska ce ma haka suke faɗa to haka kuma al'amari dai yazo Allah ya sauke kuma abin da yafi tausayi shine zaka yawanci akwai ƴaƴan manya a cikin shaye-shayen nan ƴaƴan manyan mutane saboda sun samu wadata sun samu abin nan akwai waɗanda talauci da rashi yasa suke yi dan ba dalili bane na ayi kuma abin tausayi malam abin bakin ciki kaji an yi lissafi an bincika jiya da tafi ko ina shaye-shaye shan kwaya a Najeriya ita ce Kano ba garin Muhammadawa garin da ake ganin Iyas a gindin Katanga ko ba haka bane ba kuma shine yafi kowa mashaya garin da suka samu sabuwar Makka da sabuwar Madina garin da suke shan dagwalan ruwan fata ruwan kwata shine ruwan zanzam din su garin shehun ne masoyan Allah masoyan manzon Allah an yi magana a ta alfahari kai wani yayi bayani ya ce Kano ko da me ka zo an fika garin da ake cewa shehi dan aljanna ne shehi annabi ne shehi Allah ne ko ba ga mani garin da kuma aka dan ana shehi dan banza shehi hamana shehi karuna shehi dan wuta kuma wannan bakin da ya faɗi wancan din kuma shehi zai faɗi wannan aqidar dai guda daya wani abu sai Kano haba Aisha sa mallan in ka kuskure ka goce a garin nan baka kan aqida ta gore ka hasara Allah nake ga maka na ga nan ba kyau sai dai addu'a Allah kiyaye akaramka Allah muje yawa muje mana So wanda ya sha ruwan giya ya sha tsinannan ruwa inji annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar Abu Dawud to akwai kuma yan uwanta wa sharibaha duk mai shan giya shi ma Allah ya tsine mai albarka ka duba wani abu mai nauyi duk mashayin giya tsinanne ne wa saqiyaha mai zuwa yana daukowa a kwalba in ka siya yana baka ya bude ma da opener shi ma sunan sa wa inanne wa bai'aha wa mubta'aha mai saya da mai sayarwa wanda ya bude shagon giya yake sayarwa sunan sa wa inanne wanda ma yaje sayo giya ko ba sha zai ba aikansa akai sunan sa wa inanne wa asiraha wa mutasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa akila thamaniha manzo Allah ya ce da masu yin giyar gabaki daya masu tatsota ka san dadin tatsa yake yanzu zaka ce kamfanin giya din brewery duk inda akai brewery a garin to tsinannan kamfani ne la'ananne ne kuma Allah zai kwashi albarka a wurin da akai wannan da kuma duk wanda yake a mulkin sa ya bari akai kamfanin giya ko yayi wa kamfanin giya register ko ya bada lasisi wa masu sayar da giya to shi ma yana cikin la'antar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mai dakon giya trailer da take dakon giya ina masu kudi alhazan birni da suke da trailoli da trailolin na musulmi ne amma su suke sayo giyar ma'ana su ake lodowa giyar daga kudu a kawo ta Kano ko a kawo ta inda za a kawo ta to ita ma trailer da ta dauko sunan ta la'ananniya da wulbaron da aka tsora giyar da duk abin da aka yi da kwangiyar aka dauka shi ma sunanta mai tsinanne shi al-mahmulata ilayhi wa akilu samaniha da duk wanda ya ci kudin giya duk wanda ya ci kudin giya ko bai sha ba ko bai sayar ba ko bai waye ba in dai kudin giya ne shi nan sunan sa wa tsinanne inji annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yanzu wannan hadisin kadai bai isa ya sa mutanen Kano a ce duk Kano babu kamfani babu gidan giya ba fi sabilillah ga malamai ga addini ga waye da sauransu me ne dan an ce an daina sai da giya a Kano me za a rabu da shi tsakani da Allah me za mu rabu da shi yawan an ce an daina shigo da giya a Kano amma yanzu din nan ina gaya maka kana shiga zaka je ka ana shanta rumfa rumfa kuma abin ciwo yawa yawa gidajen da ake sayar da giya zaka ga gidajen alhazanmu ne na birni suka ba wa waɗannan arnan masu sayar giya. Alhamdulillah dai cikin ni'imar Allah har yanzu ne a cikin Badala ba inda ake sayar giya. Muna fatan kuma Allah da ne santa abin can dai can dai. Sai dai kawai irin sababbin unguwanni na gefe-gefe wanda muna dada fadakar da kungiyoyi na Hizba. Kungiyar Hizba ta dada sa ido akan sababbin unguwannin nan ana barna. Yawwa, sababbin unguwanni na gefe-gefen nan ba ana shantakewa saboda kabilu suna yawan shigowa duk baki waɗanda ba a san su ba nan suke shigowa su ta gina gidaje suna kamawa. Yanzu a garin nan akwai wasu wurare nan wajen airport din nan in ka zo tafiya akwai wata unguwa tana nan na rantsi da Allah ina jin musulmi ma shigansa wurin zai masa wahala dan duk sun kame wurin sun sai tafka-tafkan gidaje benaye ake duk unguwar yawanci gaba ɗaya su ne. So filin ma dillalan ma duk wanda zai sai filin ma dama musulmi ma bare je sai gurin anan kan anan wajen gefe-gefen airport nan ba sai na faɗi wurin ba kasu zo su tattare ni nima a tafi da ni. A'a kai yanzu da cijo ne dan neman ta ƙara sani ai tunda kai kurkura mu ko yanzu lallaba muke a hankali a hankali. Wallahi anan Kano akwai wurin da nan da ƴan shekara 1 2 3 4 5 Allah shiga wurin ma baraka shiga kaga ko tsaro ma kenan ba isa ai wani abu na security ma ba isa ai babu saboda duk gaba dai su ne a wurin ko su kun riga kun sani da masu doka ma ba ta kan su tunda motocin su da suke shigo da su daga kudu ba a cikin nan su din Najeriya ba isa ai duk cikin din nan da ake ba isa ai cikin din wannan manyan motocin ba komai za su shigo da shi. Kaga duk kariyar banza ne kina a tsaye da mutane ana sa su ana musu wani cikin wani awa biyu awa uku da wayewa da sauransu wannan katin arna za su shigo kurin su taho da mota suna ihu ma za a ba su wuri su wuce wallahi ba a cikin nan su kuma a garin nan kuma kowa ya sani ai a kwanai kuwa to ai dama ita kariya haka take miskini dai talaka wanda bai da komai shi za a zalunta amma kuma alhamdulillah rashin gaskiya baya tabbata eh akwai ranar da ƙarya za ta ƙare bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma taqaw wa ahsanu laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati babu laifi junahun ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai fi ma ta'imu dangane da abin da suka ci. Wannan aya ɗin ta sauka ne akan sahabbai lokacin da Allah ya saukar da haramcin shan giya suka ce ya manzon Allah kaifa bi ikhwanina alladhina matu wa hum yashrabuna al-khamra wa ya'kuluna min mali al-maisir ya manzon Allah yaya za a yi da ƴan uwanmu da suka mutu suna shan giya suka mutu suna yin caca a lokacin ba a haramta shan giya da caca ba. Kuma yanzu ga aya nan ta zo ta nuna mana harancin shan giya da yin caca to ga ƴan uwanmu sun mutu suna wannan lokacin ba a haramta ba yaya za a yi manzon Allah to shine sai Allah ya saukar da cewa a'a ai ba laifi ga waɗanda suka yi imani suka mutu da imani suka aikata aiki mai kyau fi ma ta'imu dangane da abin da suka ci wa sharibu min al-khamri da kuma suka sha na daga giya wa akalu min malil maisiri ko kuma kudin caca da suka ci wannan ba laifi tunda lokacin ba a haramta cacan ba. Idza mattaqau matukar dai sun ji tsoron shirka sun daina yin shirka wa amanu kuma sun yi imani sun gaskata Allah da manzon Allah wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai sun mattaqau sannan suka kiyaye ba su shan wato suka kiyaye wato giya da caca din ba a da tahrimiha waɗanda suka yi nisan kwana suka rayu bayan Allah ya haramta to waɗannan ba laifi akan sun da sun ne sance ta. Waɗanda kuma ba a haramta ba amma sun mutu da imanin su sun sha giya lokacin ba a haramta ba sun yi caca lokacin ba a haramta caca ba wannan laysa alaihim junahun babu laifi a gare su wa amanu sun mattaqu suka yi imani sannan suka yi takawa suka kiyaye ma haramallahu alaihim aklahu wa shurbahu abinda Allah ya haramta musu cin sa da abinda Allah ya haramta musu shan sa wa ahsanu suka kyautata addinin suka bi Allah da kyakkyawan niyya wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana son bayin sa masu kyautatawa. Kenan wannan aya din tana nuna mana cewa yayin da mutum yazo yana aikata wani abu bai san hukunci ba har ya mutu yana aikata wannan abun akan kuskure to laysa alaihi junah matukar ya mutu da imani wannan ba laifi Allah bai zai kama shi da azaba ba yanzu kenan a kiyama zaka iya cewa akwai wadanda Allah madaukin sarki zai musu azaba saboda sun sha giya kuma sun yi caca akwai kuma wadanda sun sha giyar sun yi cacan amma Allah bai zai musu azaba ba saboda me lokacin da suka sha giyar da lokacin da suka yi cacan giyar bata zama haram ba kuma cacan ma bai zama haram ba so wannan yana nuna mana jinkayin ubangiji da rahamar ubangiji sannan yana nuna mana muhimmancin takawa din shi yasa yace sun mattaqau sannan suka ji tsoron Allah menene takawa shin takawa shine ka daina cin abinci mai dadi kamar yadda wasu suke fahimta ba haka bane takawa shine taka tsantsan kamar wai malamai suka ce Ali bin Abi Talib yake faɗa kamar hanya ce aka ce ka bi ta duk kaya ne a cikin ta sai aka ce sai ka bi ka wuce da Allah idan ka zo wucewa ta hanyar nan ina ce tsantsanta zaka yi ta yi ko sai ka san inda zaka jefa kafarka wa kun kamashin fawqa ardi shauki yahdaru ma yara ko ma yahdaru ma ra'a ka zamanto mai takawa kamar wanda yake tafiya a hanya wacce take mai kaya yana kana jin tsoron me zaka taka wannan shine takawa kenan duk abin da mutum zai yi a rayuwarsa ya tuntube ubangiji ya duba shin Allah ya yadda yayi sai yayi Allah bai yadda yayi ba sai ya bari wannan shine abin da ake ce da shi mai takawa kuma annabi ya ce attaqwa ha huna taka wannan yana nan tsoron Allah ba yana nan cikin zuci ba a riga bane ba kuma a magana bane aiki yanzu abin da ake da bukata mai aiki ba surutu bane takawa aiki wanda zai ga abin da Allah ya haramta ya hana kanshi to wannan shine mai tsoron Allah Allah ya samu a ciki sai Allah ya ce Allahu wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa duk abin da zaka yi a rayuwa ka zama mai kyautatawa mala kar ka zama mai munantawa na'am mala
ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakum Allahu bishay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rumatukum liya'lama Allah wa rumatukum liya'lama Allah man بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
to yanzu kuma zamu shiga magana akan hukunce-hukuncen farauta a musulunci wannan aya ta sauka ne a shekarar Hudaybiya sahabbai sun kasance suna cikin ihrami Allah ya jarrabe su da farauta kun san wanda yake cikin ihrami baya farauta to suna cikin ihrami sai kuma gashi dabbobin farauta suka zo suna me suna giftawa ta gaban su kamar su kama su kuma da yawa ba kadan ba fa da yawa dabbobin farauta da yawa to amma Allah ya jarrabe su ya hana su dan a gwada imanin su kana zaune ka ga barewa ta zo tana tsalle a gaban ka ta wuce ga zo mu dadin duka amma ba yanda zaka yi ga gada ganama Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda ku imani la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum lalle Allah tabaaraka wa ta'ala la yakhtabirannakumullah Allah zai jarrabe ku kalmar al-bala'u tana nufin al-ibtila za a jarrabe ku ne li idhari al-muti'i min al-'asi dan a bayyana mai yi wa Allah da'a a kuma bayyana mai saba wa Allah amma in ba haka ba ai babu bukatar ai jarrabawa din to Allah zai jarrabe ku da wani abu na farauta wanda ga hannunku ne yana tabawa tanaluhu aidikum ku ga tsuntsaye ga sunan daidai ku kama da kwaikwayensu da komai warimahukum da abinda kibo-kibo dinku da abin harbin ku gashi nan zai iya zuwa ya taba amma ba ku isa ku yi ba Allah ya hana li ya'lamallahu man yakhafu bil ghaib dan Allah ya ga wanda yake jin tsoron sa a boye kalmar liya alama anan tana nufin liyara dan ya gani ba wai dan bai sani ba dan kuwa Allah ya sani ba wani abun da ya buya ga Allah to Allah yayi wannan ne dan ya ga waye ne mai jin tsoron sa a boye ya khafu Allah wa lam yarahu yana jin tsoron Allah amma bai ga Allah ba alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi kenan wa hum min as-sa'ati mushfiqun masu jin tsoron ubangijin su basu ga Allah ba amma suna jin tsoron sa malam kaji imani yanzu ka ga ba mu ganshi ba ko ba ka bane ba wanda ya taba ganin Allah amma kuma alhamdulillah muna fatan Allah ya ba mu tsoron sa to imani shine Allah baka ganin sa ya hana abu kuma ka hano imani shine Allah baka ganin sa yace ka tashi da dare kai masa sallah ka roke shi kuma ka roke shi sai ka samu biyan bukata kuma ka shiga wahala ka nemi taimakon sai ka kuma ya kubutar da kai ka shiga wani hali na bukata sai ka kuma ya taimaka maka fa man ya'tada ba'da zalika duk wanda ya wuce gona da iri ay sada ba'da tahrimihi wanda yaje yi farauta bayan Allah ya haramta yin farauta falahu azabun alim to lalle wannan yana da azaba mai radadi tabbas Allah zai masa azaba to sai Allah ya saki cewa kuma me ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda
ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am
na'am
fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkum bihi dawa 'adlin minkum yahkum bihi dawa 'adlin minkum hadiyan baligha al-ka'bati aw kaffara
assalam
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره
نعم
عفى الله عما سلف
الله أكبر
ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام
الله أكبر Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ku wadanda kuka yi imani la taqtulu sayda kada ku kashe abun farauta wa antum hurum kuna cikin ihrami yani wa antum muhrimuna bil hajj wal umra a lokacin kun yi ihramin niyyar aikin hajji da umra wannan hurum jam'i ne na haram ma'ana kuna cikin ihram ana cewa رجل حرام وامرأة حرام على ربشي يا حلتا أتي رجل حرام وامرأة حرام ما أنا نمجي ناتكين إهرامي ما شمات ناتكين إهرامي كما واندي يشيق حرمي ما أنا تيرشي رجل حرام يعني ياشيق تشين حرم وكتي أحرم الرجل إذا أقد الإهرام أحرم الرجل يعني عندي دولة إهرامي أكن تيرشي أحرم kuka kace ahrama ar-rajulu bima'ana dakhala fil harami ahrama ar-rajulu ay ya shiga cikin harami kenan wannan ayar ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi Abul Yasar wanda yana cikin ihrami ya ga jaki na dawa ya kai masa farmaki jakin daji yana da ihrami a jikin sa ya kai mai farmaki sai da ya kashe shi to shine Allah ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda ku imani la taqtulus sayda wa antum hurum ku daina kashe abun farauta alhali kuna cikin ihrami kamar wannan aya tana karfafa waccan ayar da ta gabata kenan wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe abun farauta daga cikin ku da gangan shine muta'ammidan sun yi sabani da gangan din wasu malaman suka ce mutum ya kashe abun farauta da gangan ya kashe amma ya manta yana cikin ihrami ya kashe amma ya manta yana cikin ihrami, ko kuma mutum ya kashe shi yana sane yana cikin ihrami din, to wanda ya kashe shi yana cikin ihrami wannan, to babu ma wata kafara akan sa, dan wannan ganganci ne, ya sani yana cikin ihrami kuma ya kashe abin farautar, ya kashe shi a harami wanda ba a kashewa a cikin harami, sannan kuma ya kashe shi yana cikin ihrami kuma da ganga, wannan sai dai ya ta istighfari yana tuba kenan. To wannan kenan, kada ku kashe kuna cikin ihrami, duk wanda ya wannan da gangan fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'ami, to zai sakamakon su shine zai bayar da kwatankwacin abin da ya kashe, mithlu ma qatala minan na'ami, irin abin da ya kashe cikin dabbobi na ni'ima, annahu yajibu alayhi mithlu dhalika as-sayd minan na'ami, koda ba kwatankwaci iri kai da kai ba, to ya zaman dai ya kusa yayi kama da juna, yahkumu bihi dawa adlin minkum, mana in ya kashe gada a nemi wata dabba cikin dabbobin ni'ima da za a ce to ya biya, in ya kashe barewa a nemi wata dabba makamanciyar ta akuya ce a tafi akuya, ai masa hukunci, mazowa adalci a cikin ku su ne za su yi wannan hukunci, malamanku da limamanku kenan da kuma alƙalai wanda ake musu shaida sun san addini kuma suna yin adalci, waɗannan su ne za su yi wannan hukunci ɗin. Hadayan baligal ka'abati, kuma za a kawo wannan dabba bayan an yi sakayya, za a kawo ta har Ka'aba ko a yi kyautarta a bayar da ita, yuhuda tilkal kafarati ilal Ka'aba, za a kawo ta nan Ka'aba a yanka ta a Makka, a yi sadaka da nama ga miskinan harami, miskinan da suke cikin harami su za a bawa su ci su more, duk wanda ya je kashe a bar farauta, to in ya kawo ya biya ɗin, sai a kawo a yanka dabban miskinan da suke zaune a harami, to sai a je a raba musu. Har yanzu akwai miskinan harami malam waɗanda ba su da aiki sai sallah da dawafi, ba su da komai, talauci suke fama da shi. Aw kafaratun ta'amu masakina, ko kuma in ba a biya dabba ɗin ba, to a bada kafarar abinci a ciyar da miskinai, aw adlu dhalika, ko makamancin wannan siyaman, wato ayi azumi shine adlu dhalika siyaman, ana nufin jaza'u sayyidi mukhayyarun baina an yuzbaha al-mithl min an-na'am, sakamakon abun farauta da aka kashe da Allah ya ce kada a yi, an ba wa mutum zaɓi, au ɗin nan zaɓi aka ba, ko dai mutum ya kawo dabba kwatankwacin ta ya biya a yi sadaka a ba wa miskinan harami, ko kuma ma ya ba da kuɗi ma, malamai suka ce a iya kimanta dabbar da ya buge ɗin ya ba da kuɗinta, sai a sayi abinci a ciyar da miskinai da wannan kuɗin, abincin daidai gwargwadon abincin da aka siya sai a ciyar da miskinai. Fayutasaddaqu bit-ta'ami ala masakinil harami, sai ayi sadaka da abincin a miskinan harami, kar a kai shi wani wuri, miskinan haramin nan su za a bawa, ko kuma siyaman, Allah ce wa adlu dhalika siyaman, ko kuma ayi azumi, yasumu an kulli muddin min at-ta'ami yawman, kowane muddi na abinci kwatankwacin abinda aka kiyasta kudin wannan dabba zai sai abinci kwano kaza, to sai ayi azumi iya adadin kwanukan, iya kuma adadin azumin da zai, kaga akwai aiki kenan. Me yasa aka ce aw adlu dhalika siyaman, adlu dhalika ma'ana azumin da za a yi din makamanci kwatankwacin wannan abun farautar, zai yi ta yi ne iya yanda aka auna, saboda miskini ai ba ya da wata riba a cikin azumin da zai yi, ko ba ka bane ba. Imam Malik yace idan mutum bai bada kwatankwacin wannan abun farauta da ya buge ba, to sai a ce a kimanta masa dabbar a matsayin abinci a bayar, ko kuma ya azumi, haka Imam Malik yace. Abu Hanifa yace a'a, ba dole bane sai ya bada wata dabba makwatankwacinta,
ko kwatan kwaciyarta a'a kawai za a kimanta masa wannan abun farautar da ya buge a matsayin kudi in ya so ya je ya sayi wata dabba da wannan ko kuma ya sayi abinci ya bawa miskinai ko kuma ya azumi an kullu nisfi sa'in min bur kowane rabin kwano zai masa azumi na kwana guda daya wannan shine jaza'u saidi li yadhuka wa bala amrihi an yi wannan ne dan a dandana wa mutun laifin da yake ai bi ma'ana li yadhuka jaza'a ma'siyatihi dan ya dandani sakamakon saban da yake na Allah Allah ya ce afallahu amma salafa jama'a abinda aka gabatar ya wuce an yafi kamar ya an yafi abinda ya gabata abinda ya gabata qabla taharimi kafin Allah ya haramta wannan ba kun an aikata ba to an yafe muku kafin aya ta sauka Imam Suddi yace afallahu amma salafa fil jahiliya Allah ya yafe muku abinda kuka aikata ya gabata a lokacin jahiliya amma wa man aada duk wanda ya dawo ya ci gaba da yin farauta a harami yana cikin ihrami bayan an haramta fayantaqimullahu minhu to Allah zai masa azaba zai masa ukuba ranar tashi alkiyama wallahu azizun dhuntiqam lalle Allah mabwayi ne kuma shine ma'abucin daukan fansa tabaraka wa ta'ala ma'ana fa Allah mai karfi ne zai yi maganin kowa yawa Abdullahi dan Abbas yake cewa idan mutum ya kashe wani abu na farauta da gangan a harami yana cikin ihrami za a tambaye shi shin ka taba kashewa da in yace eh ya taba mana hal qatalta shay'an qabla hada min as-saydi fa in qala na'am lam yuhkam alayhi in yace eh to ba za a hukunta shi da komai ba wa qila lahu sai a ce da shi idhab yantaqimullahu minka kai da ka taba kashewa bayan wannan eh na taba yi to ashe dan taurin kai ne kai bayan Allah ya hana kuma yanzu ka zo ka da karawa to ka je babu ma wani sakamako da za a ce wai ka je ka nemo wata abar farautar ka zo ka biya ka gan an ce abu in ka bata za ka biya ai da dama dama to Abdullahi ba sai ce ka je sai Allah ya dauka mata Allah zai dauka fansa akan ka kaga ya fi ciwo wannan shine daidai yake da hukuncin da aka ce duk mutumin da ya karya azumi da gangan babu dalili babu hujja haka kurum isha ruwa to wannan babu wani hukunci a kansa ma wai ya rama ko ya kafara ko kafaran ma ba a ce yayi ba ya shiga uku kurum so wani idan an ce wai babu wata kafara a kansa ba wani abu a kan shi wai sai dauka kamar sauki ne akai a ana nufin kai ka shiga uku ko sauraron ka ma ba za a yi ma kafaran ma ba za a karba ba ban sani ko kun fahimce ni to haka wanda yayi wannan abun da gangan fayantaqimullahu minhu kenan Allah tabaraka wa ta'ala zai daukan sa akan sa to shine yake cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum na'am
uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara وَأُحْرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
to sai Allah ya kawo wani sauki kuma uhilla lakum saydul bahri an halatta muku abinda aka farauta na kogi wa ta'amuhu da abincin ainihin kogi mata'an lakum dan jin dadi gare ku sannan da kuma matafiya a cikin ku waɗanda suke kan buƙatar su ci su sha al-bahr abinda ake nufi da al-bahr ana nufin wato jami'ul miyah dukkan wani tari na ruwa ruwan kogi duk abinda aka je aka ciro shi a kogi inda yana rayuwa ne a cikin kogi to an halatta mu kuci shi sai aka halatta a ciki fi ba sai an yanka ba an gane ko amma an ce an samu su masu tsananin addini wai wai su kuma a mazhabar su su fa a ra'ayin su in an ko kifi a ka sai sun yanka shi kafin su ci ka ji fakai dan Allah neman suna da neman fitina malam ta'amuhu kuma Umar dan Khattab yake cewa ana ce da ta'amul bahari abinda ruwa yayi ambaliya ya zubar da shi dabbobin ruwa da ruwa yayi ambaliya ya zubar da su kamar yanzu an yi ambaliyar ruwa ta shigo gari Allah kiyaye sai aka samu bayan ruwan ya janye ya gangara aka ta samu dabbobin ruwa da yayi ambaliyar sa to wannan shi ma ta'am ne to ya halatta ku dauka ku ta ci kawai Allah ya halatta mu kaga wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi wa wato bayin Allah sannan yace mata'an lakum manfa'atan lakum kenan jin dadi ne gare walis sayyara matafiya almarra masu wucewa masu tafiya malamai suka ce su dabbobin ruwa sun kasu kashe biyu da kifi da wanda ba kifi ba akwai kifi akwai abubuwan da ba kifi ba wani abin da nake so na gaya muku ko kun san cewar halittar cikin ruwa ta fitar ta fili yawa halittun da suke cikin ruwa malam yawan su yafi halittar da ke nan ƙasa ba ruwa ba saboda ruwa ma yafi yawa a duniya yi 70% duniya gaba ɗaya ruwa ne kaje ka duba map din duniya ko yanzu ka koma ko awayen ka duba kawai akan dan tsibiri ne karamin tsibiri ne muke rayuwa so halittun da suke cikin ruwa sun ninka ninki 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 ba ninki na me na ainihin wato fili amma ka duba hikimar ubangiji sai Allah ya ce ya halatta muku ku ci abin da ke cikin ruwa wanda yake baya rayuwa sai a ruwa amma wanda yake baya rayuwa sai a ruwa samakun wa ghairuhu malamai sun ce as-samak wasu sun raba kashi biyu kifi mushin kifi halal ne ala ikhtilafi anwa'iha dukkan nau'i na kifi da ka sani kowane iri kifin ma fa ya wuce ma lissafin ka ka je ka shiga internet ka yi bincike akan fish ka rubuta fish komai da ya shafi fish akan kifi kaga kala 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 na kifaye ya wuce hankalin ka ya fi tunanin ka suna da yawa to kifi duk nau'in kifi in dai kifi ne to mushin sa halal ne ma'ana kifin da ya mutu ba sai an yanka shi ba aka gan shi mushi kawai ka dauka ka ce ba sai ka yanka ba maitatuhu halalun mushin sa ma halal ne kamar yadda malamai suke yi bayani wannan aiki ya tabbata a aikace haka din ne an ci mushin kifi kuma bai zamanto haram ba mushin nan zai iya yiwa kashe shi aka yi zai iya yiwa ruwa ne ya koro shi ko na makamancin wannan to amma abinda ba kifi ba fa akwai abinda yake rayuwa yana cikin ruwa amma kuma yana iya rayuwa a ina a fili kamar kwado to wannan haramun ne fala yahillu akluhu kan wani ya je kama kwado ya ta ci ya ce ai an ce abin da ruwa halal ne kaga kwado yana iya rayuwa a ina yanzu nan ka fita wajen alwala ba mamaki kaga kwado a gindin bishiyar kofar gidan ka iya ganin kwado sai kwado yana iya rayuwa ko ba a cikin kogi ba to wannan suka ce haramun ne in dai kwadon da yana iya rayuwa ne akan kasa ba akan ruwa ba to wannan shi ya zama haramun ne ba za a ci ba akwai kuma wanda yake ba kifi bane amma yana rayuwa ne a cikin ruwa baya iya rayuwa a kasa ba kifi bane amma a ruwa yake rayuwa baya iya rayuwa a kasa idan ka ganshi a kasa to yanka shi akai aka fito da shi to wasu malamai malamai sun sabani akai wasu suka ce duk abinda ba kifi ba bai halatta ba da Allah ya ce an halatta abincin ruwa to kifi ake nufi wannan ra'ayin wasu malamai ne kenan wannan dabbar wanda ba kifi ba a bisa wani ra'ayi na malamai duk da cewa baya rayuwa sai a cikin ruwa to bai halatta ba a ci Abu Hanifa yana daga cikin masu wannan ra'ayi Allah ya masa rahama yace mayyitul ma'i kulluha halal li anna kulluha samak, duk abin da ke cikin ruwa in dai kifi ne to halal ne, to za a iya ce. Akwai kuma wasu da suke ganin abinda Abu Hanifa yake nufi, duk abin da ya mutu a cikin ruwa to halal ne, ko fahimci wannan ra'ayi, duk abin da ya mutu a cikin ruwa to halal ne, saboda kamar kifi yake shi ma. Kaga a wannan ra'ayin zamu ce me? Kina Abu Hanifa yana nuna koda ba kifin bane in dai a cikin ruwa yake rayuwa kuma ya mutu to bai zama mushe ba, kawai ku ce saboda mayitul ma'i kulla halalun halalun lianna kulla saman. Akwai abun da yake da ake ce shi bahar ma'i, yana iya rayuwa a cikin ruwa, yana iya rayuwa akan me? Akan fako. To da yawa yawan malamai waɗannan sun tafi akan cewa bai da hukunci irin na kifi, ba za a bashi hukunci irin na kifi ba. Hurrima alaikum saydul barri ma dumtum quruma, Allah ya haramta muku farauta ta fili, farauta ta ƙasa, matukar kuna cikin harami. Amma in ba ku cikin harami fa ya halatta. Wattaqullaha alladhi ilayhi tusharun, ku ji tsoron Ubangiji da a gare shi ba za a tashe ku, za a mayar da ku. Jama'a, wannan aya tana nuna mana halaccin yin farauta wanda da yawa ba a yi. Farauta tana da daɗi, farauta akwai warware jini, akwai motsa jiki. Kuma ina gaya muku a garin nan akwai masu farauta mai tsafta, ku je ku tambaye su irin daɗin farauta da suke ji. Akwai masu hali da duk ƙarshen sati ranar Juma'a da yamma suna fita da motocinsu irin jib jib ɗin nan, masu shiga daji sun yi rijista da bindigoginsu na harbin namun daji, su shiga daji. Akwai dazuka kuma akwai namun dajin, wani lokacin wajen Kano ma ake tafiya, wata jiha ma a tafiyar, su danna su shiga da motocinsu da suna iya hawa kan dutse, su kwana biyu uku a cikin daji, ka ga mutum da gudu ya buga da yana harbarta pau pau. Kuje ku ga irin naman da suke zuwa da shi, nama lafiyayyen nama, ba naman da ya ci ciyawa mai taki ba, su gaso shi su zo da shi. Ni wani wanda yake yi ya zo ya ban labari ya gayyace ni, ya ce ko za mu dan fita nan ce ta wurin na kimtsa zan zo zan maka magana, har yanzu dai ban gama kimtsawan ba tukuna. Wallahi ya ce abin akwai abin sha'awa, ya ce akwai abin da suke da mota, suke bin wata dabba da mota. Ina irin wannan yan jifa-jifan nan da kuke ganin su kamar yan kananan jifa-jifan nan wanda masu karfin nan, to suna da amfani shiga daji ciyawa da sauransu. To ko baka yi na mai masu motan ba, ma samari matasa za su iya, ku samu wani daji da kuka san akwai namun daji ku rinka shiga da dan kori da bakanku. In ba ku da kuɗin da za ku je ku sai bindiga ku yi mata rijista, kori da baka. Ai ina jin gwamnati ba ta hana rike kori da baka ba ko, da addarka mai lafiya kware da gaske, a shiga daji a zauna ku kwana biyu kwana uku. Ni da kuke gani na din nan fa a banza-banza, na fai kwanan daji fa. Allah da muna matasan sosai, ko da yake yanzu ma matasa ne, wallahi na yi kwanan daji. Mu je mu kwana a daji mu fafata a hau dutse a yi tsalle-tsalle. To kaji ga akara makallawa ma babban liman ya ce shi ma ya yi, amma kaji wai nasa wai a Saudiya yi. Ya wadda ya Saudiya kama na wani bayanin wahala ko da kuna cikin AC. So yana da daɗi. Samari ne yanzu an lalace malam, ba a fita dawa, ba a fita dawa, a rinka fita dawa, a shiga daji, kusan namun daji. Kuma farauta akwai albarka, aikin annabawa ne fa. Annabi Isma'il yana farauta, annabi Muhammad yana farauta, duk sauran annabawa duk suna farauta alaihi wassalatu wassalam. So zaka iya haduwa da kai da abokinka kai ɗaya ko biyu, to ko da yake yanzu ma yawanci dajin ma duk namun dajin sun gudu, saboda duk inda indai akwai titin kwalta mota tana wucewa, to in tana jin karar motsin mutane to tafiya suke, ko makiyaya ma da suke, indai har makiyaya sun fara shiga daji to tafiya suke. Ba wai babu namun dajin bane, akwai su gaba suke ƙara yi, duk inda suka ji ƙanshin dan adam to suna daɗa shiga daji suna yin nesa. to ko muna da dajijika kun san dajin mu yafi mu yawa fa dajijikan mu sun fi mu yawa yanzu Kano state kadai baka yi saka ce ga iya yawan dajin Kano state ba kuma akwai wasu bangaren da ana samu yan kanana-kananan namun dajin ana iya samu so yana da kyau mutum ya rinka yin wannan na farko akwai motsa jiki tafiyar kafa din ita kanta motsa jiki ne hawa kan dutse motsa jiki ne tsallake ruwa motsa jiki ne hawa kan bishiya motsa jiki ne akwai lokacin da akan bishiya zaka kwana eh in kai mai juye-juye ne ka san yadda zaka yi wallahi abin sha'awa ne ni ina faɗa din samari ya kamata ku ayi tunanin haka din wanda Allah ya ba su dama a dan jarraba ko da dan shakatawa ma wata ran ayi irin camping din nan haka kawai wata ran aje daji a zauna a dajin a shiga daji a dan yi ɗan wasanni da tsalle-tsalle haka da guje-guje da wasan buya haka a ce kowa ya bata eh a ce kowa ya bata kar a sake dawowa sai bayan awa 12 wanda bai dawo ba ruwan mu zamu tafi to Allah ya mana mai kyau Allah ya mana afuwa zamu dakata nan saboda kurin lokaci abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko turma harshe muna neman afuwar Ubangiji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh latta mutum yayi karatun alqur'ani ko ince ya karanta alqur'ani shin ya sa a waje ma'ana da gajeren wando ina ba laifi ba laifi dan ya karanta alqur'ani yana da gajeren wando amma zai zama yana da kyau kuma da girmama alqur'anin da kimanta shi din mutum ya rufe jikinsa kamar yadda idan zai sallah zai gana da Ubangiji yana rufe jikinsa amma idan bukata dalili ya sa mutum ya haka din ba za a ce ya aikata haram ba ko kuma a ce karatun qur'anin sai bai yi ba ba laifi bane ba san akan ce abu haramun ne idan akwai nassi ko dalilin da yake haram ne idan kuma babu to ba za a haramta ba sai dai kuma akwai abin da ake cewa ya kamata wanda littafin Allah alqur'ani magana Allah ta cancanta a rufe jiki in za a karanta tunda aka ce in za a yi ta ayi alwalama saboda girmama qur'anin to ba za mutum ya karanta shi babu sura a jikinsa kun ga ai bai ba muna fatan Allah ya datar da mu Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrar Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma astur awratina wa amir rawatina wa hafizna bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين